sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Rahmat Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Tari, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 11 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci gwamnan babban bankin Najeriya na CBN Godwin Emefiele domin ya yi mata bayani kan alfanun hada-hadar kuɗaɗen fasahar zamani da cryptocurrency ko rashin sa. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, yayin da ya rage kasa da makonni biyu a gudanar da zaben shugaban kasar zagaye na biyu, magoya bayan wasu jam'iyyu sun fara bijirar umarnin jam'iyyun nasu na mara wa ɗan takarar da suke so. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da rahoto na musamman, bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni, amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa yau Alhamis cewa zuwa watan Afrilu, duk wani a Amurka da ke son rigakafin cutar COVID-19 zai iya samu. A wata hira da wani shirin safe na gidan talabijin ɗin NBC da ake kira Today, Fauci, wanda kuma shine babban likita mai ba shugaba Joe Biden shawara, ya ce hasashen da kwararru suka yi ya nuna cewa rukunin mutanen da aka kai ba fifiko wajen ba da rigakafin, kamar ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi, ya kamata a ce sun samu rigakafin zuwa watan Afrilu. Fauci ya ce bayan haka za a bude damar wato kusan kowa da kowa daga kowane rukuni na iya fara karɓar rigakafin. Daga nan kuma a ce wasa idan aka yi la'akari da tsarin ta yiwu a ɗauki tsawon watanni kafin a samu da rigakafin ga duk waɗanda ke so. Fauci ya bayyana fatan cewa zuwa watan Yuli ko Agusta galibi 'yan ƙasar sun karɓi rigakafin. Ya kuma yaba da yadda ake samun sabbin rigakafi da kuma ƙarin damar turawa wuraren da ya kamata cikin sauri. Masu gabatar da ƙara a shari'ar tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan ƙasar za su koma yau Alhamis don gabatar da hujjojin cewa Trump ne ya tunzura mummunan farmaki da aka kai kan ginin majalisa a watan jiya. Masu gabatar da ƙarar, wanda suka hada da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat, sun nuna wasu sanatocin da ke shari'ar wani bidiyo wanda ba a taba gani a baya ba game da tashin hankali a ranar Laraba. Bidiyon ya nuna ɗaruruwan masu tayar da ƙayar baya, magoya bayan Trump da tsohon shugaban ya buƙaci su je ginin majalisa, su yi ƙoƙarin hana zartar da sakamakon zaɓe da ya sha kai, inda suka kutsa cikin ginin har ma cikin ɗakunan 'yan majalisun. Wasu daga cikin masu tarzoma sun bincike takardun da 'yan majalisa suka bari don gudun tsira da ransu. Haka kuma wasu daga cikin masu tarzomar da bidiyon ya nuna da ƙarfi sun yi ta faɗin suna ƙoƙarin gano tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence don rataye shi saboda ya ki amincewa da buƙatar Trump ta neman hana azartar da sakamakon wakilan zaɓe ta yadda Trump da Pence za su ci gaba da kasancewa kan mulkin ƙarin shekaru huɗu. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun yi magana ta wayar tarho da yammacin Laraba. Wannan shine karin farko da shugabannin biyu suka yi magana ta waya tun bayan nasarar da Biden ya samu a zaben shugaban Amurka da aka yi a watan Nuwamba da ya gabata. Biden ya jaddada kare tsaron Amurkawa, lafiyarsu da rayuwarsu, kuma kiyaye haɗin gwiwar ƙasashen yankin Indo-Pacific da ake kira FOIP a takaice a matsayin abubuwan da zai ba fifiko, a cewar takardar bayanan wayar da fadar White House ta bayar. Shugabannin biyu sun kuma tattauna kan annobar coronavirus, canjin yanayi da kuma yiwuwar Washington da Beijing su dinkare abin da fadar White House ta bayyana a matsayin yiwuwar gano abubuwan da za su haifar da muhimman sakamako kan magance kwararar makamai. Amma jami'ai sun ce Biden ya kuma karfafa wasu muhimman batutuwa da bangarorin ke takaddama da su. An tsare wani hadimin shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hambarar a wani mataki na baya-baya da gwamnatin sojan ƙasar ke tsaurara ƙarfin ikonta, yayin da zanga-zanga da ake a faɗin ƙasar akan an ji amincewa da kifar da gwamnatin farar hula ta shiga rana ta shida a jere a yau Alhamis. Hadimin, wanda kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana a matsayin Kyo Teng Sui, ministan ofishin mai ba Suu Kyi shawara a hukumance, na ɗaya daga cikin tsirarrun mambobin jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy da aka kama daga gidajensu a cikin dare. an kuma samu rahoton tsare shugabannin hukumar zaben Myanmar. Hukumar zaben ta yi watsi da ikirarin sojoji na cewa an tafka magudi a zaben watan Nuwamba da ya gabata, wanda jam'iyyar NLD ta lashe da gagarumin rinjaye. Kafin na baya-bayan nan ya faru ne bayan da sojoji suka kai samami a headquarter jam'iyyar NLD ta ƙasa da ke Yangon.
To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci gwamnan babban bankin Najeriya na CBN, Godwin Emefiele, don ya yi wa kwamitocinta bayani game da dama da kuma barazana da ake yi wa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da kuma lamuran da suka samo asali daga bankin, irin su hada-hadar kuɗaɗen fasahar zamani na cryptocurrency. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Shawarwarin da majalisar dattawa ta yi na gayyatar gwamnan babban bankin Najeriya ɗin ya biyo bayan ƙuduri da wani ɗan majalisar dattawa daga jihar Plateau ta Arewa, Senator Estefanus Gang, ya gabata a yayin zaman da suka yi kan umarni da babban bankin ya bayar na dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi daga irin kasuwancinsu da dukkan lamura da suka shafe su. Majalisar ta yi kira da a yi taka tsantsan a irin matakan da ake ɗauka, musamman waɗanda ke shafan harkokin kuɗi, saboda kar su shafi tattalin arzikin ƙasar da ta riga ta ruguje. Ko da yake majalisar ta yi amanna cewa irin wannan kasuwanci na cryptocurrency yana canza yadda ake mu'amala da kuɗaɗe, amma akwai abin da za a duba, kamar yadda Senator Estefanus Gang ya yi bayani.
Muna son shi gwamna na bankin Najeriya ya zo ya bayyana wa majalisa yadda kasa za ta amfana, na biyu kuma hatsarin da ke tafe da wannan harkan cryptocurrency. Bari dan kara bayani kaɗan. A cikin hanyoyin da banki ta bayyana cewa akwai hatsari cikin wannan kasuwanci, misali saye da sayarwa a wannan harkan cryptocurrency, yadda muka ce tana nan a boye, kuma za a yi saya da sayar da mukamai ba tare da ka gano kowa yake saya ba. Za a iya saya ko sayar da kwaya ba tare da ka san kowa yake saida ba.
Shi ma ƙwararre a fannin sayar da hannun jari, Kasimu Ƙurfi, ya nuna rashin gamsuwarsa da matakin da babban bankin ya ɗauka, inda ya ce lallai zai yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana.
Wannan hukunci da gwamnan Central Bank ya bada akan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi, mu a fahimtar mu ba shine abin da ya kamata a yi ba. Kowane lokaci ka tafi da zamani, idan muka diba manya-manyan kasashe kamar Ingila, kamar Amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abin ya taho kuma ba yadda za su yi da shi, sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanensu.
Amma ga ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, Barista Ibrahim Bello Rigacikun, ya ce haƙƙi ne akan babban bankin Najeriya ya kare ƙasa da tsaftace irin kasuwancin da ake yi a cikinta.
Ita Central Bank of Nigeria banki ne wanda duk wani abu wanda shi maganan bankuna da wasu abubuwa partner na harka na maganan kuɗi a ƙasar na gaba daya tana lura da su. Kuma duk abin da Central Bank za ta yi wanda kare mutuncin ɗan Najeriya kan cutuwa kan maganan almanda da ake ta irin wani abubuwa, to ta ɗauki mataki. Kuma ba dole ne Central Bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar da su, bar wani abu sai ana ganin abin da suke nufi saba ya saba makaida.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele zai gurfana a gaban kwamitoci da ke kula da harkan hada-hadar kuɗi a majalisar dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yayin da zaben shugaban kasar jamhuriyar Niger zagaye ne biyu ke kara karatowa, magoya bayan wasu jam'iyyu ne ke kin bin umarnin jam'iyyin nasu akan su bi wannan ko wancan dan takara tsakanin Bazoum Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji ta yan adawa. A ɗaya bangaren kuwa ana tufka da warwara ne tsakanin yan siyasar da magoya bayan su. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Ni dan jamhuriya ne cikakke, kuma ni ne Abubakar Umar Gado, sabon gari, ni ne president. Gaskiya abun da aka yi bai kamata ba, mu ba a shawara da mu ba. Zancen kuɗi babu shi, a hito hisbillahi ai canji. caji shi muka so cikin bukata.
A daidai lokacin da yakin neman zaben shugaban kasa zagaye na biyu na jamhuriyar Niger ke dada yin zafi tsakanin ɗan adawa da masu mulki, turjiya ce ake fuskanta ta ɗan jam'iyyun da suka ce sun marawa ɗan takarar jam'iyya mai mulki baya, kamar yadda na galmi da shekarau na jam'iyyar MNSD Nasara ta Sani Umar suka yi a taron gangamin ɗan adawa a cibiyar jam'iyyar Modan Lumana ta Hamma Amadu a garin birnin Kwanni.
In kai an saye ka, mu kai hankali da kanka, mu ba a tsaye mu. Mu MNSD Nasara, in kai baka san aikin gaban ka ba, mu mun san aikin da muka yi. In kai baka san aikin gaban ka ba, dama ku ɗayan sha ma kai, to mu mun san aikin da muka yi. In kun kana so ka je ka bi su, ka shekara dubu ta da su, mu mun MNSD. Kuma baka yi kowa cikin MNSD ba, jagoran party na kake, kuma sai ka san ɗaya muke, dan akwai radda za mu amsa party mu ba wanda shi ka.
A sunan MNSD nan da yi birnin Kwanni, Farisi Juma'a jihar birnin Kwanni, ni an tank secretary of communication, ina muku fata alferi, ina gode muku, kuma ina ba ku tabbaci za mu kama ma mai girma shugaban kasa Malam Muhammad Usman 100%, kuma in Allah ya so Farisi Juma'a da yi Kwanni jihar birnin Kwanni zai yi nasara.
Sai dai fa ana tumkani kuma ana walwalewa, inda jam'iyyun ke nuna ko alama ba su san masu yin waɗannan sanarwoyin ba, kamar yanda wata ta ce ta wakilci jam'iyyar Sani Atiya Adan karkara a taron goyon bayan dan takarar RDR canji Alhaji Muhammad Usman, inda shugaban jam'iyyar na birnin Kwanni ya ce ko sanin wannan matar ba su yi ba, kuma ba ta da wakilci ko shugabanci ko ina a cikin rassan jam'iyyar tasu. Ga Alhaji Bello na Alhaji Musa,
to waɗanda wakilai kusan guda hudu waɗanda a ɗauke da nauyin farti shikashikai guda hudu ba su san ga mata ba, to kuma har a ce ta gayi garado kamar su sun bijire mu jam'iyya ka, to wanga al'amarin na farko dai ba ta cikin biro na communal na mata, ba ta cikin biro na communal na departmental na mata. To kaurar da ta yi magana dukka wakilan mu na kaura sanannu ne, hitullun mu na kaura na mata masu kula da matan kaura akan ADN karkara.
Su ko ƴan jam'iyyar PJP dubara ta Salu Jibo tsohon shugaban mulkin sojan jamhuriyar Nijar cewa suka yi waɗanda suka ce sun goya waɗanda takarar jam'iyya mai mulki a jihar Tawa a yi tsohon kurarri ne daga jam'iyyar. In ji ɗaya daga cikin ƴaƴan jam'iyyar ta PJP dubara ta Salu Jibo a wani taron siyasa.
Kuna tare da Sani Musa, SG departmental na PJP generation dubara. Ka ansa rudani cikin kawunan ƴan PJP dubara na ƙasa gaba ɗaya, na ce wanda wasu gungu na mutane sun zo sun yi declaration da sunan PJP dubara, alhali waɗannan mutane sun je sun yi wannan declaration ba da yawun ba suke su ba.
Wannan lamarin na tumka da walwalewa tsakanin ƴaƴan jam'iyyun siyasar a wannan lokacin na karatuwar zagaye na biyu na zaben shugaban kasar na jamhuriyar Nijar na ƙara jefa shakku wajen dagure al'amuran kididdigar makomar zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida da Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Mustapha Nasir ba tsare da rahoto na musamman.
A ranar Litinin dinnan da ta gabata ne 8 ga wannan wata na Fabrairu, dokar hana yawon bara ga yara ƙanana masu karatu a makarantun allo ta fara aiki a birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan matsalolin da yaran ke shiga a sakamakon yawon barar da nufin neman abinci. To sai dai malaman makarantun allon sun mayar da martani. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayanin dalilin da ya sa suka ɗauki wannan mataki.
A makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya, yanda yaro in ya shiga primary one ka mai gama ya soke Qur'ani. Dalili kuwa shine kuma mun ma hana yanda za mutum zai dauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari, yaro shekara 3-4 bai san makwancin sa ba, bai san abin da yake ba, duk akan cewa ya je kasar islamiyya. Yanzu ko kowane ward na da primary school 2-3, in kuwa ward nan za a koyar da islamiyya, inda islamiyya ne to baka da wani dalili za ka dauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala. Yaro a wannan shekarun yana bukatan lura daga iyayen shi, ya cika haƙƙi na iyaye su da yara. Amma a bar yaro shekara 4-5 ya je ka gan su wasu hanyoyi na za ka gan su sha ɗin dare suna kan ciki, yaro na yawo ɗan shekara 4-5-6 ne ba har ga Allah.
Barista Maryam Kolo ita ce babbar daraktar kula da ma'aikatar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger. Ta yi ƙarin haske akan dalilin gwamnatin jihar Niger na hana yara yawon barar.
Aka ɗauki yaro daga kan titi, yaro bai da laifi tunda ba shi ya taka ya zo nan garin ba, haga Allah. To shi in ya nuna mana makarantar shi, ya mu je mu samu malamin ne. To malamin ne hukunci zai hau kan shi. Saboda an riga an sanar me, akwai doka kuma. Gwamna kuma ya fito ya ce ya kaddamar da a daina bara. Barace barace kuma illolin da ke fitowa daga barace barace yayi yawa. Ana yi ma yaran mu fiade, luwadi, sata, yankan rago, banda abu sa su a cikin wannan Boko Haram, duka ana jin ra'ayin su duk suna shiga.
Wasu na tunanin kaman matakin nan da kuka dauka zai yi wahala bisa la'akari da ba a dauki matakin ciyar da almajiran nan da kyau ba, ko kuma wani mataki wanda zai mai gurbin dalilin da yasa suke yawon bara din nan.
Ai ka san rashin sani shike kawo mutane su yi wannan suke wannan tunanin. Saboda in ka duba gwamnati ba ka dan ta taimaka musu ba. A yanzu a haka muna da takaddun wanda gwamnati ta ciyar da almajiran makarantu abinci. Muna da takaddun wa'inda ta ba mu tallafi, muna da takaddun wa'inda ta ba mu danyen abinci ne kuɗi wanda aka ba su duk yana nan, kuma dukkan su zamu bayyana su. Saboda jama'a su san cewa gwamnati ba ta bar makarantun allo ba, tana tallafa musu kuma za ta ci gaba ta tallafa musu.
To yanzu su almajiran da ake kawo daga wasu jihohi fa kuna ne a daina kawo su ko kuma menene ne ku?
Wa'inda suke zuwa daga wani jihohi ba mu ce kan su zo ba, amma in zaka zo ka zo da abincinka, ka zo kuma ka san cewa karatu zaka yi, malam kuma ya tabbata zai nuna mana ga wajen kwananka. Kuma duk wanda ya fito daga wani jiha da ba namu ba, malamin da ya kawo shi shi zai dauki nauyin shi ya mai da shi baya ya koma da shi gida.
Akwai hukunci koko?
Akwai hukunci wanda in bai bi ba, in ya shigo kuma ya riga ya sani kuma ya sake zuwa din, dole ne za a kai shi wajen kotu a yayanka mishi hukunci.
To amma malaman makarantun sun mayar da martani akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Ambassador Musa Adamu shine shugaban kungiyar alarammomi masu makarantun allo a jihar Niger, kuma ɗaya daga cikin masu makarantun a birnin Mina, ga abin da yake cewa.
Ita wannan doka abin da zan ce a nan, ni sai in ga wani abu ne wanda kamar ba a yi mana adalci ba. Dalilin mu shine mun riga mun kai takaddun mu, mun faɗi wuraren da yara bai kamata su yi bara ba a gidan gwamnati. Sannan kuma mun faɗa wa ainihin ita barista Kwalo wanda take da wannan cewa ya kamata mu zanna mu fahimci yadda wannan abu yake, su nuna mana abin da ba sa so, wanda za mu iya mu kokarta mu yi, wanda ko ba za mu iya ba mu nemi alfarmar yadda za a gyara. Abu ne wanda ya faru na shekara da shekaru, ba zuwa rana da ya ce an hana mutum wannan. Ya yi daidai da lokacin za a duba aiki a haramun ce, amma zamanin manzo Allah akwai lokacin da hawa sai da aka kai kamar kashi uku sannan aka haramta ta.
Na'am, to yanzu menene ba a yi muku ba ciki ba, tun abincin da suka ce suna badawa shi ne koko akwai wani abu ne daban?
A dama abinci wannan ai ba waye gaskiya ba ne, abincin ba barawa suke ba. Kuma duk inda zaka ji sun je sun yi wani gini ko an kyauta da makaranta, wani ne wanda yake dan gaban gofinsu ko da ba malami ba ne, zai taro almajirai uku hudu biyar ya ce gidansa da makaranta, a bashi kuɗi zai gina makaranta ya gyara wuri. Illa ma ya mai da ita na kasuwanci kawai.
Na'am.
Wanda kuwa duk suke su ne da haƙƙin abin, ko sauraron su ma ba a yi.
Kana ne ba a sa ku cikin lamarin ba?
A to gaskiya ba su samu ba, in sun na sa ma a gefen.
To yanzu yaran naku sun daina baran koko wani hali suke ciki?
To yara zumula nan muna kokarin yadda za mu iya jan hankalinsu, saboda muka ce da su kada su rinka zuwa bakin titi, musamman wurin danja, wurin banki da sauran restaurants, da wasu wurare su daina zuwa, su rinka bin lungu kwarkwada-kwarkwada, suna bara suna samun abin da za su ci, don mu ba mu mallaki abin da za mu ci da su ba.
To shi ma dai Sheikh Musa Hassan na ɗaya daga cikin masu makarantun ya ce kamata yayi gwamnati ta ƙara sanya tallafi a cikin lamarin.
Gaskiya mafi yawan alarammomi masu tsangayu matasa da ma tsofaffin na tabbatar muku ba sa goyon bayan bara, amma an kasa fahimtar mu ne don ai maganin abun. Amma dama abin da aka ce gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin magana, amma ta zauna da masu ruwa da tsaki cikin abin domin abin a samu maslaha mai kyau, wacce ko bayan gwamnati za ta ci gaba da samun lada da al'ada cikin wannan al'amari na tsangaya.
Amma ita gwamnati ta ce tana bada tallafin nan musamman na abinci.
Makarantu da yawa ba sa gani.
Na'am, to yanzu za ku ba su haɗin kai don hana yaran bara ko ku me matsayinku yanzu?
Maganar mu bada haɗin kai ko rashin haɗin kai ba shine magana ba. Abin da ke ciki shine gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin abin, amma ba kawai ka ce yaro ba zai, baka ba shi tallafi ba kai abin nan kuma ka ce ba zai ba.
So uwayen yara da ke kawo muku yaran nan, gwamnati ta ce ya kamata su rika kawo yaran da abinci, ba ku gamsu da wannan matsayin bane?
Mu kanmu ma mun sha faɗa cewa ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida: kaifin hankali, kwaɗayin karatu, guziri da kuma shiryayyen malami ne tsatse, sannan a samu dogon lokaci ana karatun. Saboda haka mu ma kanmu mun sha faɗa.
Tene dai masu sharhi suka yi bayanin cewa ɗaukar matakin wayar da kan iyayen yara akan wannan al'amari yana da matuƙar mahimmanci, a maimakon ɗaukar matakin yin amfani da ƙarfin doka da rana tsaka, bisa la'akari da yadda wannan ɗabi'a ta yin bara ga almajiran Allah ta ɗauki shekaru masu yawa ana yin ta a arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Mai saurare, assalamu alaikum, da fatan ana lafiya da kwanciyar hankali. Cikin shirin takaitattun labaran wasanni na wannan mako, za ku ji cewa tsohon dan wasan Najeriya mai taimakawa mai tsaron gida Isa Shefulwe ya riga mai gidan gaskiya. Shi dai marigayi Isa Shefulwe ya mutu yana da shekara 53, ya rasu ne a asibitin koyarwa da ke Lagos. Yanzu kan zama fada filin hirarraki ne da 'yan wasa da suka fafata a yammacin jiya a garin Bauchi, a wani tsari da kungiyar wakilan kafofin labarai da 'yan jarida da ke aiki a gidan gwamnatin jiha. Da farko dai ga tabakin kaftin na wa'annan kungiyoyin 'yan jarida.
Sunana Mahmud Ibn Muhammad, ni ma'aikacin NTA ne, ni ne mai ba da rahoton daga gidan gwamnatin jihar Bauchi.
Kai ne
kaftin ɗin 'yan government house press crew. Asali na sada zumunci tsakanin 'yan uwan mu 'yan jarida, an buga kuma domin a yi nishadi a gurin. Alhamdulillah mun tashi ba jin ciwo ba komai, mu da mun saboda dangon zumunci ne, kuma an buga an dada dangon zumunci, wasa ta yi kyau alhamdulillah. Sunana Adamu Show, wato wakilin gidan wato radio da television na Liberty.
To kuma kai ne?
Ni ne kaftan na wato correspondent chapel team. To alhamdulillah, wasa ya gudana kamar yadda kuka sani cewa wannan wasa ne an hada shi domin wato sadar da zumunci, kuma alhamdulillah bisa ga dukkan alamu yadda ku gauri abin ya kasance, ya zo mana cikin jin dadi da annashuwa. Duk da dai gashi wato shi kwalla ne na bangarori biyu, da mu da wato masu dako rahotanni na gidan gwamnati, da mu kuma masu dako rahotanni na ko ina inda aka riga aka san mu, kuma an yi wasan nan lai
lafiya an tashi ba cin abin nan ba karebin da mu an tashi kunnan sifili sifili.
Malam Ahmed Muhammad shine shugaban kungiyar wakilan kafofin yan jarida a jihar Bauchi. Ya yi ƙarin haske game da batun.
Sunana Ahmad Muhammad, shugaban kungiyar yan jarida masu aikawa da rahotanni zuwa kasashe kafofin yaɗa labarai daban-daban. Hassan ya zamo abin farin ciki, kowa yana murna, kowa yana dariya, kuma wasa ne da kasance kowane ɓangare duk da cewa sun daɗe ba su yi kallo ba, amma abin da suka yi yau ya burge dukkan waɗanda suka zo kallo, kuma mutane sun yi sha'awa. Haƙiƙa ya kawo ƙarƙon zumunci da kuma fahimtar juna da kuma ingantacciya tsakanin abokan aikin mu.
Yaya kaga wannan tsarin a halin yanzu?
Wallahi tsarin ya burge kusan duk abubuwan da muka sa a gaba, kowanne muna yin nasara. Kuma dama musamman shi wannan wasan kallura, kaga an yi batun ba da ɗan jarida horo, an yi nasara. An yi batun yadda aka bude wannan mako din, an yi nasara. An zo an yi batun tattaunawa ta kabuta gidajen radio, an yi nasara. Yanzu kuma an zo wannan fage na wannan wasanni. Hakika kaga kowa yana jin daɗi. In kallura zaka ji har yanzu ma mutane suna annashuwa, suna tafi. Duk da cewa ga yadda wasan ya kasance.
Mai tallafawa gwamna Bala Abdulkadir ƙaurin Bauchi, comrade Mutari Gidado a fannin labarai, ya bayyana wasan a matsayin inganta zumunta a tsakanin yan jarida.
So da haka wannan mako da ake yi, ana yi ne domin mu inganta kanmu a matsayin mu na yan jarida, kuma mu inganta wannan sana'a namu, mu samu lokaci kuma da zamu yi wasanni da motsa jikinmu, domin idan fa mun koma aikin mu yi shi cikin kwazo, cikin yanayi mai kyau, kuma bil haƙi da gaskiya.
To da wannan batu na mai taimakawa gwamnan Bauchi a fannin labarai, comrade Mutari Gidado, muka kawo ga ƙarshen labarin wasanni na wannan mako. Abdulwahab Muhammad daga Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na BOA zai so ma gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu, kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen.
Zauren matasa, don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba, muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su, ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne, saboda lokacin da aka ƙera duniya a lokacin aka ƙera shi shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne?
To wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talakar da suke ko uwan su, wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Iwu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Babban ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa yau Alhamis cewa zuwa watan Afrilu, duk wani a Amurka da ke son rigakafin cutar COVID-19 zai iya samu. A wata hira da wani shirin safe na gidan talabijin ɗin NBC da ake kira Today, Fauci, wanda kuma shine babban likita mai ba shugaba Joe Biden shawara, ya ce hasashen da ƙwararru suka yi ya nuna cewa rukunin mutanen da aka fi ba fifiko wajen ba da rigakafin, kamar ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi, ya kamata a ce sun samu rigakafin zuwa watan Afrilu. Fauci ya ce bayan haka za a bude damar wato kusan kowa da kowa daga kowane rukuni na iya fara karɓar rigakafin. Daga nan kuma a ce wasa idan aka yi la'akari da tsarin ta yiwu a ɗauki tsawon watanni kafin a samar da rigakafin ga duk waɗanda ke so. Fauci ya bayyana fatan cewa zuwa watan Yuli ko Agusta galibi 'yan ƙasar sun karɓi rigakafin. Masu gabatar da ƙara a shari'ar tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan ƙasar za su koma yau Alhamis don gabatar da hujjojin cewa Trump ne ya tunzura mummunan farmaki da aka kai kan gina majalisa a watan jiya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku jo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu a madadin Hadiza Shadu wadda take yana gabatar da shirin da Julia Expression da ta bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe dan shi kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.